yace dalili na gaba Allah ya ce wa mai ya fito bi gairar islami dina duk wanda ya bi wata hanya ya riki wani addini ba addinin musulunci ba dai da kika ga tsarin addinin yayi dai da kika ga addinin ya dace dai da kika ga abubuwan daidai a tare da su matsawar ba addinin musulunci ba ne sai ce fa lai yuko ba da min ba za a karɓa mashi ba wa huwa fil akhirati shi mai wannan addinin a ranar gobe alkiyama min al-khasirina yana cikin tabaku yana cikin hasara aya ta farko tabbata addini a wajen Allah ne musulunci aya ta biyu duk addinin da mutum ya yi idan ba musulunci ba ne to ba za a karɓa masa dalili na gaba Allah madaukakin sarki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hajji shi ta bangwana sai saukar mai da aka ce mashi al-yawma akmaltu lakum dinakum a wannan rana akmaltu lakum dinakum na cika muku addini duk abin da kuke so cikin addini ya cika wa atmamtu alaikum ni'mati na cika ni'ima ta a gare ku duk abin da za ku ji daɗi da shi na duniya ku ji daɗin addini ku ji daɗin rayuwa wannan na cika ta gare ku kuma babbar ni'ima ita ce ni'imar addini sai ce wa raditu lakum al-islam dina kuma na zaba muku addinin musulunci a matsayin addinin da za ku yi ma Allah madaukakin sarki in muka bi jirage da Allah ya mala ya kawo ayoyi za mu za a kare yi ta farko tana gaya mana addinin shi ne musulunci ta biyu tana gaya mana duk addinin da ba musulunci ba ne ba za a karɓa ba ta uku addinin musulunci ya cika kafin manzon Allah ya bar duniya so yadda manzon Allah ya bar haka za a yi wannan addini din wannan ita ce hikimar malam wajen jero waɗannan ayoyi kamar yadda muka gani sai tambaya ta shida yace ala ayyi shay'in buniya hadha ad-din to shi wannan addinin akan me aka gina shi menene ginshikin da yake rike da wannan addini din ya dawo da hukum abin da muka sani yau da kullum sai ce buniya ala khamsati arkani musulunci yana kan ginshikai ne guda biyar wannan kuma kamar yadda kuka sani awwalu ma ginshiki na farko shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shaidawa Allah ne abun bauta annabi muhammad manzon sa ne manzon shi wa tuqimu salat ta kai da sallah wa tuqiyu zakat ta ba da zakka wa tasumu shahra ramadan ta azumci azumi ramadan wa tahujja al baita ta ziyarci dakin Allah in istata'ta ilayhi sabila idan ka samu dama ta ziyartar wannan daki na Allah madaukakin sarki to za mu ga cikin musulunci ya bi a mana cewa rukuni na farko shine shi da wa ba ba kun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawa ne shi na Allah ne sai ya tambaya ta bakwai ce to ma huwa al-imanu menene imani ina da kuma anan za mu fara iya tambaya guda biyu da muke in sha Allah ba ta za mu takaita ita ma mun gine saboda mun gaji da bawa ai kuwa uzurin cewa ba za a yi ba ba za a yi ba uzurin ka ji wata kuskunta da ai kuwa ba su yi da aka riga ka cewa in kai wani bakwai da wani abu da mu fara karatu kuma duk da haka za mu ga teburin da aka saba karatu baya da bana so mu tabbaci da iyaka wannan abubuwan guda biyu Allah madaukakin sarki ya samu da albarka cikin su idan Allah ya kai mu rana ta yau insha Allah ta'ala sai mu ci gaba da san tambaya ta bakwai akan bawar imani na karɓi lambar mutumin da nake ganin za a iya samun littafin a gurin shi har wannan lokacin da nake magana Allah bai kaddara ba mun yi magana da shi dukkan wayan na buga su ba sa tafiya sai zuwa rana ta yau in an samu littafin za a samu da shi idan ba a samu ba aƙalla ko da kofi goma ne da rafiya zai tuna da insha Allah sai ya zama to an hujja su wata kai su yi amfani da su a cikin makarantar sai su ba da kuɗin kofi da za a yi wa insha Allah ta'ala subhanaka rabbika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا قوم شا تقص قوتا جماد الأولى هجرة دبو لأداء رهؤو دا أربعين دا هؤو muna kuma 14 ga watan 12 shekara ta 2022. Allah ya kaddara zaman mu cikin wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation dake a Bariki GRA. A ci gaba da karatu da muka fara a littafin Dalailut Tauhid. Ana kiran littafin Dalailut Tauhid, ana kuma kiransa da 50 su'alan wa jawaban fil aqida, ko da ace masa dalailu tauhid, dalilai da hujjojin tauhidi, ko kuma ace masa tambayoyi guda 50 da amsoshin su a cikin aqidar musulunci. 50 su'alan wa jawaban fil aqida, ko a ce da shi dalailu tauhid. Wancan satin mun fara karatu a bayanin menene musulunci, ita ce tambayar da mallam yayi ta biyar, ma dinuka, menene addininka. Inda ya amsa da cewa addini shine musulunci, shi kuma musulunci shine kwato kam meka wuya da sallamawa ga Allah madaukakin sarki shi kadai, ya karanto ayoyi guda uku. Ta farko da take fadin innad dina inda Allah al-islam, amintaccen addini kadai a wajen Allah shine musulunci. Aya ta biyu, duk wanda yake bin musulunci yayi wani addini, to Allah madaukakin sarki ba zai karɓa masa wannan addinin ba. Wa may yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Ya kawo aya ta uku wacce take nuna addinin musulunci ya cika, inda muka ce akwai fasahar malam wajen jero ayoyin kamar yadda suke. Ta farko tana gaya mana addinin musulunci kadai shine addini. Ta biyu, ko kin yi wani addinin wanda ba musulunci ba, ba za a karba ba. Ta uku, ko kin yadda zaki yi addinin musulunci, sai dai ki yi shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo, ba ƙari ba ragi, dan addinin ya cika. Waɗannan su ne ayoyi guda uku da mallam ya kawo a tabbatar da jawabi akan menene addinin musulunci. Sai ya ƙara tambaya ta shida, yace to akan me shi aka gina wannan musulunci din, ala ayi shay'in buniya hadha ad-din, akan me aka gina wannan addini din. Sai yace an gina shi akan rukunai guda biyar. Inda zamu kula da tambayar yau da tambayoyin da zamu ƙara ko wancan satin, zamu tadda an dawo hadisi na biyu a cikin hadisin al-arba'un an-nawawiyyah, kuma hadisi na uku da yake magana akan buniyar islamu ala khamsu. Sai yace to akan me aka gina wannan addini, yace an gina shi akan rukunai guda biyar. Akwai tabbatar da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, annabi Muhammad bawansa ne, manzon shi ne. Akwai tsaye da sallah, akwai bada zakka, akwai azumtar watan ramadana, akwai ziyartar ɗakin Allah ga wanda ya samu halin haka. Ina ga shi ne inda muka kwana da karatu a wancan satin. Sai tambaya ta bakwai a ƙarshen shafi na farko, waɗanda akwai littafin a hannunsu, wanda akwai littafin a hannunsu tambaya ta ƙarshe ta shafin ita ce ce ma huwal imanu to menene imani yanzu malam bayan ya gaya mana menene addinin musulunci da hujjoji akan menene musulunci to yana so kuma ya gaya mana addinin musulunci mataki ne guda uku akwai matakin musulunci akwai mataki na imani akwai mataki na ihsani matakin musulunci ya gaya mana shi a wancan satin da abubuwan da ya kunsa sai mataki na imani sai mataki na imani wanda shine tambayar da zamu amsa a yau yace to kuma ma huwal iman shi ma sanannen abu ne a gurin mu sai yace jawabi a shafi na biyu an tu'mina billahi shine mutun ya gaggata ya kudirce lalle akwai Allah imani shi da ake kira at-tasdiq ko at-tasdiqul jazim alladhi la yukhalifuhu shakkun tabbatacciyar gaggatawa da babu shakku a cikin ta don aka ce menene rukunin imani to sune rukunin akida menene na farko an tu'mina billahi zuciyarki ta gaya miki ta yadda ta hakikance tabbas akwai Allah idan an tu'mina billahi kuma in kin yi imanin imanin da ba shakku imanin da ba ran da zaki sake wani imani a bayansa an tu'mina billahi ki gaskata ki yadda ki tabbatar lalle akwai Allah bayan Allah sai ya ce wa mala'ikati ki yadda akwai mala'iku mala'iku halitta ce ta Allah da a cikin hadisin nan na Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata labari Allah ya halice su da haske wasu an ambace su cikin alqur'ani wasu an fado ayyukansu wasu kuma babu ambaton sunansu babu ambaton ayyukansu amma tabbas sunana wannan mala'ikun a cikin sifofinsu cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya bada labari ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara sai ce alaiha mala'ikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru a wannan aya sai Allah madaukakin sarki ya ba su siffofi guda hudu musamman mala'ikun da suke rike da wutar Allah suke tsaranta sai ya ce ghilazun masu kaushin hali ne shidad masu tsananin ƙarfi ne suna da fishi cikin abin da Allah madaukakin sarki ya so su yi fishin a kansu shidad suna da ƙarfi ta yadda duk abin da aka ce su kama za su kama abin da aka ce su rike za su rike in sun kama sun rike ba ku kucewa Allah sai ba su ƙarfi guda biyu ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum siffarsu ta gaba idan an musu umarni ba su sabawa wa yaf'aluna ma yu'maru suna aikata abin da Allah madaukakin sarki ya umarce su bisa wannan akwai inda Allah sake siffata su da cewa la ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'maru sai ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu mala'iku ba sa rigayar Allah cikin magana iya abin da yake sisi suke aikatawa ba sa aikata kafin a ba su umarni shine la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu da aikin Allah madaukakin sarki suke siffatuwa yana cewa ai za su yi wani gurin kuma Allah madaukakin sarki da ya lissafa waɗansu mala'ikun sai yake ta ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wani aiki da dan adam zai furta ko ya aikata ko ya wanzar face akwai wani mala'ika da Allah madaukakin sarki ya ajiye raqibun mai sa'ido ne akan sa atid mai tattala wannan abin da dan adam ne ya aikata duk abin da kike akwai mala'ika tare da ki yana sa ido ya ga ya kika yi wannan aikin idan kin yi zai rubuta ya tattala sai a rubuta shi cikin littafi wannan littafin da za a tattala shi da idan aka fidda shi a ranar gobe alkiyama dan adam ya ganshi zai ce mali hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira saboda tare da littafin Allah ya sa mala'ika ne raqib mai sa idanu babu abin da zaki aikata bai gani ba atidun mai tattala wannan aiki din ne cikin sifofin su Allah madaukakin sarki yace ja'ilil mala'ikata rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'u Allah madaukakin sarki ya sanya mala'iku su zaman to manzanni yan aike ne tsakanin Allah zuwa ga halittun shi ja'ilil mala'ikata rusulan sai ce uli ajnihatin ma abota fiki mala'ikun Allah suna da fika fiki akwai wanda Allah masa fiffike guda biyu ni na iyaka fiffiken da yake tashi da shi yadda tsuntsunke da fiffike biyu haka yi make da fiffike guda biyu wa thulatha akwai wanda Allah ya musu fiffike guda uku yanzu ke a tunanin kin aka ce ga tsuntsu da fiffike guda uku sai ki rasa idan za a koye na uku in ya tahi tahi ya zai yi da shi to amma Allah ya yi mala'ika da girma kuma sai aka masa fiffike guda uku wa ruba akwai kuma wanda Allah ya yi su da fiffike guda hudu sai ya ce yazidu fil khalqi ma yasha'u yana karawa a cikin halitta abinda shi Allah madaukakin sarki din ke so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na taba cewa mala'ika jibril in ganka cikin halittar da Allah madaukakin sarki ya halicce ka da ya girgiza ya tsaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace sai naga tun daga ƙasa sai da ya tokare sararin samaniya kuma na gani da fiffike ɗai har fiffike guda ɗari guda shida fiffike ɗaya inda zai buɗa shi ya tahi yadda yake so to sai ya tokare tun daga sama har ƙasa shi yasa in aka na so ya kawo saƙo daga sama zuwa ƙasa kafin ki kifta daga ido ya zo tunda kafin ya buɗe fuka-fuken ma har ya gama cika sama da ƙasa ɗin wannan halittu ɗin ba mu san su ba ba ma ganin su amma dole sai zuciyarmu ta yadda yadda ba shakku akwai waɗannan mala'ikun kuma aikin Allah madaukakin sarki suke wannan shine rukuni biyu daga cikin rukunin imani bayan samuwar Allah mu yadda kuma Allah ya samar da waɗannan mala'ikun don ayyukan shi kuma wannan mala'iku ɗin Allah ya rubuta ba sa ci kuma ba sa sha ba sa auratayya barantana su samu haihuwa haka Allah madaukakin sarki ya yi su yanzu ke in aka ce ki sati ba ci ba sha wataƙil mutuwa zaki amma mala'ika tunda Allah ya halicce shi ba a bashi umarnin ya ci ba kuma bai san yadda zai ci ba ba a bashi umarnin ya sha ba bai ma san yadda zai sha ba don haka su daga cikin siffofin su ba cin wannan ba sha akwai wanda Allah madaukakin sarki ya dora musu umarnin yin ruku'u tunda aka halicce shi yayin ruku'u yake wani tunda aka halicce shi yayin sujadar yake wani lokacin kawai shi kuma wani mala'ikan kawai a zaune yake yana subhanallah wani alhamdulillahi wani Allahu akbar wannan isa ce da kasaita da mulkin Allah madaukakin sarki kuma da ya siffanta ma'abota wuta yace alaiha 19 akwai mala'iku guda 19 sune masu tsaron wuta har nan maka suka ce a haida duk wannan wutar da ake mana tutiya da ita mutum 19 ne mala'ika 19 ne da yace to ni zan rizgu da guda 10 ko ku rike da guda 9 din in an sa mu ciki ma hudu sai Allah madaukakin sarki yace wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dhikra lil bashar ba wanda ya san adadin rundunar ubangijinka sai shi ubangijin naka kuma sannan da aka ce guda 19 din ne Allah ya sanya wannan adadin shi a tare dan jarraba dan adam. Yawan mala'iku ne zai saki imani ko girman Allah ne zai saki imani. So rukuni na biyu wa mala'ikatihi wa kutubihi, kiyada akwai littattafai da Allah ya turo dan shiryar da mutane da suke kafin mu. Waɗanda muke da labarin su cikin Al-Qur'ani akwai At-Taura ta Annabi Musa, akwai Injila ta Annabi Isa. Idan an hada At-Taura da Injila, wannan sune wanda Kiristoci a yanzu suke kiran su Old Testament da New Testament, tsohon alƙawari da sabon alƙawari. Tsohon alƙawari At-Taura, sabon alƙawari Injila. To mi yadda akwai At-Taura, mi yadda akwai Injila, akwai Zabur, shine littafin da Allah madaukakin sarki sakar Annabi Dawud alaihi salam, Annabi Ibrahim an ba su wadansu littattafai wanda Allah madaukakin sarki a karhin suratul A'la ya kira su da cewa suhufi Ibrahima wa Musa, takaddu ko littattafan Annabi Ibrahim da littattafan Annabi Musa. Sai kuma Al-Qur'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan sune littattafai guda biyar da Allah ya bada labarin su. To mu yi imani da su kafin imanin mu ya tabbata. Akwai At-Taura, akwai Injila, akwai Zabura, akwai Al-Qur'ani, akwai Suhufi Ibrahim. Suhufi Musa shine dai At-Taura din da muke magana akan shi. Wa rusulihi, me yadda da manzannin Allah madaukakin sarki. Manzannin Allah sune guda 25 da aka ambata cikin Al-Qur'ani. Waɗannan sune manzannin da ake tsammani kowa ne ya dauke littafi yayi wa'azi da shi, wanda akalla kafin ki bar duniya lalle ki san su. Cikin su guda 5 sun fi kowanne matsayi, sune ake kira ulul azmi. A cikin ulul azmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowanne matsayi a cikin su, shine annabin mu na ƙarshen zamani da aka turo domin mu yi imani da shi. Sauran annabawa malamai suna cewa wanda aka turo su zuwa ga al'umma sun kai kusan 313, amma a Qur'ani guda 25 ne. Kuma babu wani izu da zaki buɗa a cikin Al-Qur'ani ki karanta ba sai an ambaci annabin Allah a cikin sa. Inda izu biyu ne, juz'i guda 6 ne kadai ba a ambaci sunan annabawa a cikin su ba. Tun daga farkon su har ƙarshe babu ambatar sunan annabi a cikin su. Amma duk Qur'ani inda zaki zagaya akwai ambatan sunayen waɗannan annabawa din. Imani da su shi ma wajibi ne. Wal yawmil akhir, sai kuma imani akwai rana ta ƙarshe. Yau rana ta fito ta fada, ta fito ta fada, ta fito ta fada. Akwai randa wannan ranar ba za ta fito ba. Wannan rana ita ce rana ta ƙarshe. Ko kuma idan ta fito to ba za ta fada ba. In mun ga rana ta fito ta gabas, inda kin ga 12 rana ta gota, rana ta bar tsakiya, to ranan ba za ta yi alkiyama ba. Rana ta ƙarshen, idan rana ta taho daga gabas in ta zo tsakiyar sama, kowa ya ganta a tsakiya, to ba za ta yi gaba ba, sai dai ta yi rubus ta fada a inda ta fito. Wannan ita ce rana ta ƙarshe, ranar da za a yi busa cikin ƙaho, duk abin da ke da rai zai mutu. Wani fi kafin yi ukura fa iza hum qiyamun yanzuru, bayan an yi busar an mutu, Allah zai sake busa ta daban, kuma kowa zai tahi domin tsayuwa gaban Allah madaukakin sarki. Wannan ranar da za mu ƙare a sake haɗa mu gaban Allah, wallahi gaskiya ce abinda ke kwatanta imaninki aqidarki lafiya kalauki yadda akwai wannan ranar. Ba yadda da wannan ranar ba, ayyukanki su gaskata akwai wannan rana din. Ki ki zalunci saboda kin san zaki tsaya gaban Ubangijinki, ki ki ƙarya saboda kin san zaki tsaya gaban Ubangijinki, ki ki cin amana saboda kin san zaki tsaya gaban Ubangijinki, ki ki shirka da tsafi saboda kin san zaki tsaya ubangiban Ubangijinki, ki ki annimimanci saboda kin san akwai tsayuwa gaban Ubangijinki, ki kauce ma gulma, ki kauce wa dabo da sihiri da 'yan duba da malaman tsufu da 'yan ina da kale, waɗannan dukkin guje su saboda kina da yaqinin akwai wata rana ta ƙarhe da za a tsaya gaban Ubangijinki. Zuciyarki ta yadda ayyukanki su nuna miki tabbas akwai wannan rana tana zuwa da. Wa tu'mina bil qadari. Sai kuma ki imani da abin da Allah ya tsara. Ina ake kira kaddara. Ba wani abu da ya faru a wannan duniyar ko zai faru face Allah ya san da faruwar shi kuma ya rubuta, shi ne ake kira kaddara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da Allah ya halitta alkalami ne. Alkalamin nan mala'ika ne ko kuma alkalamin irin da muka sani, Allah ya barwa kansa sani, amma awwalu ma khalaqa Allahu alqalam, farkon halittar Allah alkalami ne. Da Allah ya ce sai ya ce masa uktub, rubuta. Ya ce me zan rubuta? Sai ya ce ka rubuta duk abin da zai faru tun daga wannan lokacin har zuwa lokacin da zan tattare duniya inda da kowa zuwa gare ni in yi hisabi, waye ƴan wuta, waye aljanna, kowa a rubuta. Da haka mu duka da muke ganinmu a dunkule da ɗaiɗaikunmu da ranar faɗuwarmu duniya da ranar komawarmu da duk abin da za a yi yana rubuce. In muka kalli masallacin nan kowa a cikinmu ina kyauta da ta ranar aihuwarsa daban ce, inda aka haife shi daban ne, wacce ta haife shi daban ce, ranar daban, sunan daban, ayyukan daban, amma kowanne a littafinsa sai da aka rubuta daidai wannan lokacin za mu haɗa a wani irin aiki a wani guri a haɗe, kuma an rubuta a littafin kowa, kuma kowa nasa daban-daban. Wannan ita ce ake kira kaddara. Kuma babu abin da zai faru wanda baya cikin wancan littafi ɗin. Kaddara malamai suka ce kusan mataki guda huɗu Allah maɗaukakin sarki ya mata. Mataki na farko ita ce rubutun da mala'ika ne. Mataki na biyu shi ne dunkulewar ayyukan ‘yan adam da aka yi aka sako su zuwa baitul izza. Mataki na uku aka ware ayyukan bani adam. Kowane ɗan adam kuma Allah maɗaukakin sarki ya rubuta masa aikinsa cikin mahaifiyarshi. Kuma yursalu ilayhi al-malaku fa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun aw sa'id. Wannan shine kaddarar mu. Kowa a cikin mahaifiyarshi Allah maɗaukakin sarki ya rubuta arzikin shi. In kin ganki Melonia a rubuce ki. In kin ganki matar Melonia a rubuce ki. Ran da za mu mutu wata ce ta sa wuta ta ƙone, mota ce ta kashe, babur ya kaɗe, kura ce, kare ne, yana rubuce da guri da rana da sababin a rubuce ki. Bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, da duk abin da za mu aikata. Mutane musulmi ne ko arna ne yana cikin ayyuka. A musulmin ahlus sunna ko ba ahlus sunna ba yana nan a rubuce. Muna da ayyuka masu kyau ko munana yana nan a rubuce. Wanne zai fi yawa, mai kyau ko mummunan, yana nan a rubuce. Sakamakon irin abin da muka aikata, sakamakon haka za a rubuta inda za mu koma. Shine za a rubuta shaqiyyun aw sa'idun, mutum mai taɓewa ne ko mai cin nasara ne a ranar gobe alkiyama. So waɗannan abubuwan guda huɗu mu yadda suna rubuce, Allah ya san da su, suna kanmu, ba mu isa mu guje musu ba, ba mu isa mu canja su ba. Wannan shine ake kira imani da kaddara. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, wanda ya mana daɗi da wanda bai mana daɗi ba. Ina ji a karatun baya da muka yi mun ce kowa a rayuwar shi ya taɓa son waɗansu abubuwa da yake so kuma ya same su. Kowa. Akwai kuma wanda ya so wasu abubuwa bai same su ba. Akwai kuma wanda baya son wasu abubuwa kuma sun same shi. Ba wanda ya sai tsallake waɗannan abubuwa. Ko akwai wanda ya tsallake. Akwai wanda yake so ya samu. Ko in ce kowace a cikinku akwai wani abu da taɓa so a rayuwarta kuma ta samu. Akwai abin da take so ta same shi amma ba yadda ta so ba. Akwai abin da take so ta rasa. Akwai abin da ba ta so kuma yadda ya faru da ita. Haka ne ko ba haka bane? Inda za mu kalli junanmu, wata wanda take so ta aura sai ta aura. Kaga kenan abin da take so ne kuma ta samu abin da take so. yadda ta so ba haka take so ba ba haka ta samu ba an bata amma an rage mata wani abu cikin abin da take so din wata kilda kaga wani yana da kuɗi yana da addini he ta so ta aure he Allah ya bata he amma kafin a danka mata he aka kwace arzikin kaga abin da take so ne an bata amma ba yadda take so ba haka ta samu din wata kuma tayi nacin tayi kwawar sai a hana ta ko hi yayi naci yayi ta zuwa gidansu yayi ta kamun kafa sai a hana shi kaga kenan ya so bai samu ba wata kuma ta kari naci ta wa iyayenta koke koke za ta fada a rijiya za ta mutu kuma a hana ta kuma a kaita inda za a kaita kuma ta rayu a can din kaga abinda take so bata samu ba duka wannan abubuwan in mun kalle su lissafin kaddara ne idan mun je gidan mijin wata so take tana zuwa Allah ya bata dan kuma namiji tana zuwa sai Allah ya bata dan kuma ya bata namiji kaga abinda take so haka ta samu wata tana zuwa tace Allah ka bani haihuwa amma sai a bata mace kaga ta nemi abinda take so an bata amma ba yadda take so ba wata kuma mace take so sai a bata namiji wata kuma ta nemi a bata yaro sai a bata yaro amma sai a jarrabe ta cikin yaron sai ya zo ba lafiya kaga an bata abinda take so amma ba da take so ba ko yazo da sikila ko yazo da makanta ko yazo da gurguntaka ko yazo da folio ko yazo da karaya ko yazo da jinya ko yazo ya koma kaga yadda take so ba ka miki so ba ba ka samu ba wannan duk yana cikin lissafin kaddara Allah madaukakin sarki sai mun yadda yana cikin ayyukan Allah wata kuma tun daga aurenta har ta koma zuwa ga ubangijinta ba za ta ga danta ba kaga an mata wani abin da take so amma wani abin da take son an hana ta wata kuma Allah hore mata ƴaƴan so take ma a tsaya da bata Allah ce ba yanzu ba tayi addu'a Allah ka bani hutu yake hutar da ita Allah ka bani hutu yake hutar da ita wata kuma Allah ka bani a hana ta kuma wata kilga daki ga daki banda Allah ba wanda yake tsara irin waɗannan abubuwa din hatta annabawa ba su da iko cikin wannan Annabi Sulaiman akwai ran da ya alƙawari yace sai ya nemi adadi kaza a cikin matan shi kuma duka sai sun aiki sai sun yi ciki ya manta yace insha Allah sai da ya zagaye kusan ɗakin mata 70 a rana daya ina duka sai kai an karbi yaro ko eh ya ji an ce mata 70 eh matan sa 600 aka aka ce a duniya ko matan sa 700 na aure banda ku yangi 300 to sai da yake ga ɗakin mace 70 amma duka cikin 70 din ba ɗaya da Allah ya yarda ta dauki ciki wacce ta dauki ciki ita ma aka ce ta haifi mutum mai shanyage kaga kenan hatta annabawan Allah ba su da iko da isa a cikin kaddarar Allah madaukakin sarki to wannan sai mun yarda duk abin da ya faru a rayuwa haka Allah so ya ganshi in ya so ya ganshi ya faru idan bai so ba ba zai faru ba to dole mun imani da wannan وتؤمن بالقدر خيره وشره menene dalili akan cewa waɗannan sune rukunan imani sai yace wal dalilu qauluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukakin sarki amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun annabi yayi imani ko manzo yayi imani bima unzila ilaihi da abinda Allah ya sauka zuwa gare shi ma'ana duk abinda muka gani cikin alqur'ani to manzon Allah yayi imani da shi da shaidar Allah madaukakin sarki wal mu'minun haka masu imani wannan tana kwatanta mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da sakon da ke cikin alqur'ani duk abinda ke cikin alqur'ani sun yarda da shi tunda Allah da kansa yace amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun sai yace kullun dukkanin su da annabin da sahabban amana billahi kuma hadda mu a ciki insha Allah ta'ala mun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littattafan shi wa rusulihi da manzalin shi in ji ka dauko ta ayar laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dawil qurba har zuwa karshen ayar. Sai kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi malaika Jibril tambaye manzon Allah fa akhbirni anil iman sai ce an tu'mina billahi wa malaikatihi har zuwa karshen sa. Wannan bayani na imani wacce ta samu wannan sun cika to ita ce ta hayo mataki na biyu cikin matakan imani. Daga ran da aka haife ki kika fado duniya kina ƴar musulma to kina cikin matakin farko na musulunci. Idan arne ne ran da ya furta kalmar shahada to a ran nan yana matakin farko na musulunci. Fannu a hankali yana fahimtar musuluncin yana aiki da shi. Idan waɗannan abubuwan shi da suka kammala to ya hau mataki na biyu. Mataki na farko shine matakin gidan musulmi, shine sun yadda akwai Allah, akwai annabin shi, suna sallah, suna azumi, suna zakka, suna aikin haji, wannan shine musulmai. Idan zuciyarki ta ga musulmai Allah shi ne Allah ba shakku, kika yadda akwai mala'iku, akwai littattafai, akwai manzanni, akwai ranar kindillanci, kika yadda akwai kaddara mai kyau da mara kyau, to yanzu kin hawo mataki na biyu. Sune ake kiran su maratibud din, matakai na addini. Musulunci, imani. Sai ce wamal ihsanu, to menene hikuma ihsani? Sai ce huwa an ta'budallaha ka annaka tarahu, shine ki kai matsayin da zaki bauta ma Allah kamar kina ganin Allah a gabanki. Idan na tsaya na tambaya anan wace ce ta taba ganin Allah ko da a zuciyarta ce? Wace ce ta taba ganin Allah ko da a zuciyarta ne? Babu? Na? Babu wace ta gani? To sannu a hankali fa so ake haikin yin ibada. Duk ibada da zaki yi sai kin ga kamar ga Allah a gabanki. Sannan kika kai kololuwar matakin ihsani. Wannan shine kololuwar inda masu imani suke kurewa. An ta'budallaha ka annaka tarahu. Ki yi bautar Allah kamar Allah yana ganin ki. Da Allah idan mai gidanki yayi tafiya. Ya shekara biya yana. Ran da zai dawo aka yi waya aka ce gashi nan zai shigo gari ranar Juma'a karfe 5 na yamma, wani irin kiri da kimtsi zaki, wani irin murna da jin daɗi zaki. So ki haɗa hirin da kimtsin da jin daɗin da hire-hiren da za a yi. So ake a kowace ibada da zaki wa Ubangiji ta zamanto kamar haka. Ki shirya mata, ki yi ado, ki yi tsafta, ki gyara, ki ce Allah Allah, kuma baki da koshi a cikin wannan ibada. Haka za a yi azhar, haka za a yi la'asar, haka za a yi magariba, haka za a yi isha. Idan Ramadan ya taho kina cikin wannan hirin, ki yi azumin kina jin daɗi, kina godiya ga Ubangiji. Ki ƙare azumi kina godiya, kina jin daɗi. Layya haka dukkanin ayyukan ibada ya zamanto ba wanda kike jin ciwo, ba wanda kike kyama, kina jin daɗin su, kina ganin cewa lalle ayyukan da kike santa da ke zuwa ga Ubangiji. Wannan kin fara hawa matakin ihsani. An ta'budallaha ka annaka tarahu, ki bauta ma Allah kamar kina ganin Allah da kimtsi da shirinki. Yanzu da Allah da matar da mijinta yake gari da wanda baya gari, irinsu iri ɗaya ne? Kai yana gari gidanku ɗaya, da wanda miji yake ɗakinta da wanda baya ɗakinta, irinsu iri ɗaya ne? To so ake ke kuma tsakaninki da Ubangiji kullun ya zamanto haka, kina tare da Ubangijinki. An ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu, idan baka ganin Allah madaukakin sarki, fa innahu yaraka, ki yadda tabbas din Allah yana ganinki. Duk abin da zaki ki yadda akwai Allah. Yanzu akwai matar da idan ta tabbatar mijinta baya gida sai abin da hali yake. In ta dauki waya za ta iya yi da kowa, in ta fara chatting za ta iya yi da kowa, idan ya shigo za ta yi far ta kashe wayar ta boye. Amma kuma ta manta Ubangijin da ya halicci mai gidanta yana kallanta kuma bata ji kunyar shi ba. idan mai gidanta baya nan babu idan mutane za ta iya ha'intar mutanen gidan a siyo naman miya idan ta kare miya ta tsame in an ganta ba za ta dauka ba idan ba a ganta ba za ta dauka yanzu tana jin tsoron idan mutanen gida amma ba ta jin tsoron ubangijin da ya halicce mutanen gidanta wata kuma idan mijinta baya nan kullun tana bada-bade tana kare-kare ta bada masa garin magani ta tuttula masa garin magani ta yi kaza idan za ta zuba ko za ta bada tana ta kare-kare tana ta rabe-rabe ta kasa ganewa da bada-badan da kare-karen ba sa bada abin da Allah bai bada ba mun wuce a kaddara idan Allah ya bake bace zaki fi kowa farin jini a gidan bake bace idan bake bace zaki fi kowa fada a ji bake bace ba idan arzikinki ya kare ya kare idan bai kare ba ba wanda isa ya karar da ki inda za ku kalli tarihin ku za ku ga akwai matar da kihiya ɗai an mata goma tana nan a zaune kuma ba inda take zuwa wata kuma an yi an fidda ta an fidda wata an dawo da ita wata kuma ta higa ta fidda wata so kenan ya kamata duk abin da za mu yi a zaman to girman Allah ne ya hana mu yi ba girman dan adam ba ko tsoron idan mutum idan mun kai wannan halin to mun kai mataki na ihsani an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan mu ba ma ganin ubangijinmu to mu yadda ubangijinmu yana gane mu wallahi idan muka yadda duk motsin da muka yi akan idan ubangijinmu muke wallahi da ba irin wannan rayuwar muke yanzu ke ba ma jin kunya a ce ubangijinki yana ganinki ya hana gulma sannan ki aikata ya hana ƙarya ki aikata ya hana alfasha ki aikata ya hana sata ki yi sata ya hana ƙarya ki yi ƙarya kuma ki meke a gabansa ki ce masa Allah mai girma Allahu akbar za ki sallah anya babu rahin kunya yanzu nan ki kare ƙarya ki kare gulma ki kare rahin kunya ki kare rahin mutunci kuma ki yi alwala ki ce wa Allahu akbar Allah mai girma yanzu kin yarda tabbas Allah yana da girma da Allah yana da girma da baki aikata irin waɗannan ayyukan da kika aikata ba to lokacin da kika je zuciyarki tana hararo miki girman ubangijinki tana kallon tsoron shi haka kika mai da bautarki idan kin kasa hararowa zuciyar ta gaya miki tabbas shi din Allah yana kallon ki to wannan ita ce kololuwa ta ƙarhe ta masu imani akwai musulmi akwai mu'minai akwai muhsinai ina ce to anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka menene dalili akwai ihsani sai ce akwai ayar da Allah madaukakin sarki yace inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da masu mai biyayya masu jin tsoron sa inna allaha ma'al ladina taqaw idan mutun ya kai wannan matakin Allah yana tare da shi su da ake cewa da sun yi magana Allah sai ya amsa musu wallahi kin ga abin da na siffanta na rage tsakanin ganin ubangiji da kuma yadda ubangiji na ganin ki in kike da kika kai wannan matsayi na rantse da Allah ko a tsakiyar rani ne idan zafi ya dame ki a dauki ka daga hannu kika ce Allah ya yayyafa ruwa ko na ji sanyi wallahi sai an yayyafa ita ce matsayin muhaddataka yasa ce inna allaha ma'al ladina taqaw Allah yana tare da masu biyayya shi ba zai taɓa barinki ba in dai kina so kar a barki a baya yi kokari ibadarki tsakaninki da ubangijinki ta zaman to haka kina yi kina kallon ubangiji a zuciyarki kina yi kwakwalwarki tana gaya miki tabbas idan ubangijinki yana kanki idan kika kai wannan halin babu randa zaki kira Allah minti ɗaya bai saurare ki inna allaha ma'al ladina taqaw Allah yana tare da masu yin taqawa wal ladina hum muhsinun sune masu yin ihsani duk abin da za su yi suna yin sa kololuwar yadda Allah madaukakin sarki ke so sun yadda a zuciyarsu Allah yana ganin su kuma su ma suna halarta girman Allah madaukakin sarki sune idan suka roki Allah madaukakin sarki sai ya amsa musu za ku ce gani kamar a tarihi ana fada ana cewa karamomi na waliye wallahi abinda Allah zai yi a hannunki sai ki sha mamaki akwai mutumin da zaki ga an zalunce sai ce Allah zai saka mu zaka gani wannan kalmar Allah zai saka mu zaka gani wallahi ana jima sai ki ga ko babur ya kade an taka kafar an karya yanzu Allah ya karbo addu'ar wancan mutumin ne da yace Allah zai saka mu zaki gani wata hida zata cuci kihiyarta idan ta kai wancan matsayi in ta higa daki ta yi kuka tace Allah ka gani ta zalunce ni ni ban zalunce ta ba Allah ka bi min kaduna wallahi tun a ranar sai Allah ya bi kadinta na san a tarihi kuna da mutanen da sun zalunci kihiyoyinsu a ran da suka zalunce su suka kai kuka zuwa ga Allah a ranar Allah madaukakin sarki ya dauka musu fansa ina ji na ba ku labarin dan uwa anan ku ya zalunci uwar gidan shi ta hakura kuma Allah ya masa kado zai tafiya ya zo musu kuri'a da amarya da uwar gida da aka kada kuri'a sai uwar gida ta dauki tafiya yace wallahi ban yarda ba sai an saki aka sake maidawa aka kada aka zuba uwar gida ta sake dauko tafiya ita yi babu yarda ba sai an saki yanzu tun daga ina ji zuciyar ku ta ga muku kenan ai abin da yake so amma kuma yace zai wa Allah wayo kuma Allah yake yarda a masa wayo aka sake kada kuri'a uwar gida ta sake dauko ita ce mai tafiya amarya har zuba ta dauko ba yace kai ku tsani ko gaskiya bazan kawo ba kawai da amarya tace to da haka kace tun farko kace kawai da zaka tafi da amarya da magana ta kare kace ba komai ku tafi da Allah ta hisaka masa aka dauki amarya aka biya mata kudin jirgi aka yi mata wahala aka kai ta kasan waje shi ka tafi tare da mijinta tana jin dadi an zalunci uwar gida da suka je Allah ya ki daidaita tsakanin su nan suna nan ita da uwar gida ai zama an rage masa dadi da suka fita kawasar waje daga hi sai ita sai kuma Allah ya ce ban yarda ku zauna lafiya kalau ba saboda akwai haƙƙin wata baiwa cikin bayina dole haka aka sake ta aka doro ta a jirgi aka dada ita gidan iyayensu so duk mutumin da ya tsaya wa Allah madaukakin sarki ya tsare dokokin Ubangiji yake bautar Ubangiji yadda Allah ke so yana ganin girman Allah a zuciyarshi in ya yadda baya iya ganin Ubangiji ya yadda Ubangijinsa yana ganin shi wallahi duk halin da ya shiga Allah ba zai bar shi ba wallahi da zaki shiga kungurumin daji da namun daji ki daga hannu ki yi addu'a a'udhu bi kalimatillahi tammat min sharri ma khalaq wallahi zaki shiga wannan dajin lafiya kalau ki fito a wannan dajin lafiya kalau babu abin da zai same ki me yasa inna allaha ma allazina taqaw wal ladina hum muhsinun malamai ne aka dauka aka hada su da mugayen dabbobi amma Allah ya hana musu cizon su akwai malamin da a karshe ba a ma dade ba fa aka ciwata zaki aka hana zakin abinci sai da ya kwanaki yana yunwa aka bude malamin idansa a rufe aka tura wa zaki haka zakin ya durkusa a gabansa malamin idansa a zaune yana zazzaga harshensa amma Allah ya hana mashi taba shi wallahi duk wanda ya tsare Allah Allah madaukakin sarki zai tsare shi inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun wannan ita ce kololuwar matakin musulunci mu yi kokari mu ga mun hawo wannan mataki din kar mu tsaya iyaka matakin musulunci mu taka mu je matakin imani mu yi kokari mu hori zuciyarmu mu kai matakin ihsani duk abin da yake sabo mu guje shi duk abin da Allah yake so mu yi gwargwadon yadda za mu iya fattaqullaha mustata'tu ku ji tsoron Allah sai Allah madaukakin sarki ya ba hore muku kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki din duk aikin ibada da mutum dan adam ke yana kara masa kusanci ne zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ita ce karshen tambaya ta takwas ina ga mu kwana anan rana ta insha Allah ta'ala sai mu tashi a tambaya ta tara akan man nabiyyuka wane ne annabinka sai mu tattauna akan annabi sallallahu alaihi wasallam da nasabar shi da annabtar shi da manzancin shi da mu'jizarsa da dalilan ma da suka tabbatar da cewa shi annabi ne kuma manzo ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين الله يسامحك.